Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makiri. Daya daga cikin lokuta da dangantakar China da Amurka ta ƙara rauni a baya-bayan nan ta zo ne a watan Yulin shekarar 2021, lokacin wata ziyarar da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Wendy Sherman ta kai a birnin Beijing, inda wanda suke tattaunawa da ita ya mata magana cikin tsawa tare da bada jerin kurakuran da ya kamata Amurka ta daina. An kuma yi gargaɗi ga Sherman a yayin haduwar da ta yi tsammani game da abin da 'yan China suka bayyana a matsayin rashin tunani na gwamnatin Biden, tare da bata jerin abubuwa na biyu a kan manyan lamurra na ɗaiɗaikun mutane da China ta nuna damuwa a kai. Mutumin da ya bada waɗannan sakonnin da ke zama ƙaramin ministan harkokin wajen China, Xi Jinping, yanzu shi ne ake sa ran zai zama jakadar China a Washington, wanda zai maye gurbin Qin Gang, tsohon jakadan da yanzu ya zama ministan harkokin wajen China. Sai dai tuni China ta sassauta zafafan kalamanta ga Amurka tun bayan ganawar shugaban Amurka Joe Biden da shugaban kasar China Xi Jinping a birnin Bali na kasar Indonesia a ranar 14 ga watan Nuwamba. Kuma masu sharhi akan al'amuran siyasa a Washington na dakon ganin ko nadin da za a yi wa shin zai sa a ci gaba da wannan al'amari ko kuma zai sa a koma zaman doya da manja kamar irin shekarun baya. A yau Asabar, hukumomin Auckland, birni mafi girma a kasar New Zealand, sun fara aikin gyare-gyare kwana guda bayan ruwan sama kamar da bakin kwaliya da ya haifar da ambaliya da kwashe mutane da rufe filayen jiragen sama, tare da tilasta soke bikin da aka shirya wa mawakin Birtaniyan nan Elton John. Har yanzu dai dokar ta ɓaci na ci gaba da kasancewa a birnin mai mutane miliyan 1,600 a tsibirin arewacin New Zealand, yayin da aka samu saukin ruwan sama bayan da ya haddasa ambaliya a arewa da arewa maso yamma da kuma yammacin kasar. Hukumar bada agajin gaggawa ta Auckland, wani bangare na majalisar birnin, ta ce hasken rana ya bayyana irin munin tasiri da guguwar ta haddasa sakamakon iska mai dumi da ke saukowa daga wurare masu zafi, wanda ya haifar da ruwan sama mai karfi da kuma tsawa. Ministan agajin gaggawa Kieran McAnulty ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa shi da Prime Minister Chris Hipkins za su ziyarci Auckland yau Asabar don tantance barnan da wannan lamarin ya yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ukraine ta ce wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe fararen hula akalla 10 a jiya Juma'a, yayin da ake ci gaba da gwamzar kazamin fada a gabashin kasar, wasu 20 kuma sun jikata. Hare-haren na jiya ya biyo bayan wasu jerin hare-haren makami mai linzami ne da Rasha ta kai da suka yi nisa har cikin yankin Ukraine a shekaran jiya Alhamis, inda suka kashe mutane 11. Kiev ta ce dakarunta sun gwamza fada a jiya Juma'a da sojojin Rasha a garin Volodar da ke gabashin yankin Donetsk. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya fada a jawabinsa na dare a jiya Juma'a cewa fadan ya yi kamari a Donetsk, kuma sojojin Rasha ba kawai suna kokarin cimma nasarorin soja ba ne, suna kuma neman ruguza garuruwa da ƙauyuka. Hukumar da ke sa ido akan makami mai guba ta duniya ta fada a jiya Juma'a cewa masu bincikenta sun gano dalilai masu ma'ana da za a iya yarda da su cewa sojojin saman Siriya sun jefa tukunyar silinda guda biyu dauke da gubar iskar Krolin a birnin Duma a watan Afrilun shekarar 2018, inda suka kashe mutane 43. Wani rahoto da wata tawaga daga kungiyar haramta makamai masu guba ta fitar ya ba da tabbaci na baya-bayan nan cewa gwamnatin Bashar Assad ta yi amfani da makami mai guba a lokacin yakin basasar kasar. Amfani da makamai masu guba a Duma da ma ko ina a duniya ba abu ne da za a amince da shi ba, kuma keta dokokin kasa da kasa ne, in ji Darakta Janar na kungiyar sa ido akan makamai masu guba ta OPCW Fernando Arias. Akwai yiwuwar Rasha za ta nemi taimako daga kasashe da dama don samun taimakon soji a yakin da take yi a Ukraine. Sai dai fadar White House ta ce ba ta da shaida akan wasu rahotanni da aka buga masu ikirarin Moscow ta buƙaci taimakon Taliban a Afghanistan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leka kasashen Cote d'Ivoire da Mali. To madalla, gwamnatin mulkin soji ta kasar Mali ta yi afuwa ga wasu sojojin kasar Cote d'Ivoire guda 49 da ta kama lokacin da suka sauka a filin jirgin saman Bamako a watan Yulin shekarar da ta gabata. Hukumomin kasar na Mali na zargin waɗannan sojoji ne da shiga kasar ba bisa ka'ida ba kuma da saninta ba, da nufin haɓarar da gwamnatin mulkin soji ta Kanar Asimi Goita daga kan karagar mulki, zargin da tuni kasar Cote d'Ivoire ta musanta. Wakilinmu da ke Niamey a jamhuriyar Niger, Sule Mumini Barma, na sa ido kan abin da ke faruwa a kasar ta Mali.
Watanni akalla 6 aka shafe ana kai da kawo don ganin hukumomin Mali sun saki waɗannan sojoji 49 'yan ƙasar Cote d'Ivoire da suka kama a ranar 10 ga watan Yulin 2022. Ainihi an tura waɗannan dakaru ne domin ayyukan zaman lafiya a ƙarƙashin rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai gwamnatin Mali ta ce ba ta da masaniya akan zuwansu, saboda haka ta cafke su a matsayin waɗanda suka shiga ƙasar ɗauke da makamai ba da izini ba. Hasali ma ta zarge su da yankurin juyin mulki, matakin da Salisu Ahmadu na kungiyar Sovol Initiative ke ganin yayi daidai.
A kai kama mutane su ba 'yan ta'adda ba, su ba mutanen kwantar da zartar zuma ba, kurin baka da labari shikenan shi ga matakan tsaro a gidanka. In an ka tambaya cewa wai da mun mutane ne wanda akai za a zo su tsare kasarka, ka taba ganin abin? Ai ko mi gadi za ka dauka, kai ne kake daukar shi a matsayin ka na mai gida. Billahi zai ko gida gare ka idan ka bari matarka za ta yi kajiran mai gadi ka shiga uku.
To amma mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdulrahman Alkasum na fassara matakin gwamnatin ta Mali a matsayin wata dabara irin ta arabe da guzuma a harbikar sana.
Kamin da aka musu da zargin da aka musu wani abu ne na abun asha, saboda kowa ya sani abubuwan da suke a bayyane sun zo canjin wata runguna rundina ne, wanda kuma karo na takwas ne ana canji, kuma wanda suka zo canjin aiki iri ɗaya ne suka zo su yi da irin nasu. Zargi na niyyar juyin mulki ko kawo hargitsi cikin ƙasa, kuma su zo su sabka cikin babban hilin jirgi na ƙasa a babban birnin ƙasa da jirgi da makamai da kayan soji a bayyane a wani kwage wanda ke bisa kulawar sojojin ƙasar, wannan ba daidai ba ne, ba gaskiya ba ne, kuma babu inda aka taɓa yin irin wannan abu. Saboda ko can dama ita ƙasar Malin tana da wasu manuhohinta, musamman na neman ita Ivory Coast ta ba ta farhula 'yan adawa na siyasa waɗanda suke zaune a Abidjan kin tun bayan da aka tumbuke gwamnatin Ibeka.
A washegarin faruwar wannan al'amari, kungiyar Sai Dawo ta tura tawagar shugabannin kasashe da nufin bin kadu, sai dai haka bata cimma ruwa ba. Haka kuma shugaban kasar Togo Fornya Simbe, wanda ke matukar dasawa da sojojin da ke mulki a Mali, ya shiga yunkurin sulhunta bangarorin da ke cikin wannan dambarwa, lamarin da yasa aka damka batun a hannun mashara'anta, wace bayan zama da dagewa har sau biyu a ƙarshe a ranar 30 ga watan Disamban 2022 ta sanar cewa ta samu waɗannan sojoji da aikata tarin munanan laifuka ciki har da yunkurin juyin mulki, saboda haka ta yanke wa kowanne daga cikin su hukuncin zaman gidan yarin shekaru 20. Mako guda bayan kotun ta sanar da matsayinta, kasar Mali ta bada sanarwar sallamar su daga gidan yari.
Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne.
Kakakin gwamnatin rikon koyar Mali Kanal Abdullahi Mega kenan a yanda ya bayyana a kafar talabijin ta ORTM a daren Juma'a 6 ga watan Janairun 2023 yana mai cewa shugaban Mali Kanal Asimi Goita yayi afuwa wa sojojin nan na Côte d'Ivoire 49 waɗanda a makon da ya gabata kotu ta yankewa kowannen su hukuncin zaman gidan yarin shekaru 20 a bisa samun su da laifin shiga kasar ba akan ka'ida ba da nufin tayar da zaune tsaye yunkurin juyin mulki da wasu tarin lefka masu nasaba da haddasa rudani
fraternité et de bon voisinage entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire.
Da yake bayyana ra'ayinsa shugaban kungiyar kare haƙƙin jama'a ta La Voix des Sans Voix Nasir Seydou yayi ba da wannan mataki
kasan Mali akasin abinda taka tallata ma duniya ko taka gwadi tana bukata wasu kasashe na duniya tana bukata hulɗa da kasashe na Afrika irin waɗanda a cikin CEDEAO shaida ce ta diplomasiya wadda a cikin CEDEAO tana da ƙarfi kuma tana iya warware duk wasu matsaloli tsakanin ƙasa da ƙasa Mali ta tabbatar da bayuwa ta yi rayuwa ƙauyance ita ɗai komai ta samu ta ce za ta yi shi ita ɗai tunda sojojin na ai wajen shekara 20 aka yanke musu hukunci na shari'a amma ai ba su yi wata guda ba aka sake su kenan Mali ta tabbatar da idan ta yi haka tana iya ta yi amfani da wasu abubuwa a gaba na CEDEAO waɗanda aka iya ita ma a sassakata mata dangance da rayuwar talakanta ko kuma dangance da tattalin arzikin ƙasarta.
Sallamar waɗannan askarawa ta hanyar sulhu wani abu ne da ƙungiyar ɗaliban jami'ar Yamai ta UNIN a sanarwar da ta fitar ta ayyana a matsayin wani abin alfahari da ya kamata ƙasashen Afirka su mai da hankali a kansa don gwada wa duniya cewa akwai haɗin kai a tsakanin al'ummomin wannan nahiya. Mutari Isa mamba ne a kwamitin zartarwar wannan kungiya.
Kungiyar ɗaliban jami'ar Abdul Mumin Taimai tana jinjinawa kasashe na cikin kungiyar nan ta CEDEAO wajen yarjejeniyar da aka samu tsakanin kasar Mali da kasar Côte d'Ivoire wajen sakin wato jami'an tsaro guda 49 na kasar Côte d'Ivoire. Muna kira da kasashen na Afrika ta yamma su kara haɗin kai su kara gane wa junansu domin fato incin wannan kasashe.
A watannin farkon kama waɗannan sojoji ƙungiyar ECOWAS ta hanyar shugaban riƙonta Imbalo Sissoko na ƙasar Guinea Bissau ya baiwa Mali wa'adi ta gaggauta sakin waɗannan sojoji ko kuma ta yabawa ayazakinta. To sai dai da take mai da martani gwamnatin kasar ta hanyar kakakinta ta jaddada wa shugaba Imbalo cewa wasa wuka baya kada gaban doki domin tun a ranar 14 ga watan Janairun 2022 Mali ta fita daga sahun kasashen da ake iya razanawa a cewar su.
Depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté.
Akan wannan matsayi jami'an fafutuka na da ra'ayoyi mabambanta.
Duk mutum mai nutsuwa mai tsinkaye ya san sarrai shi Asimi Goita abubuwan da yake yi ba abu ne ba wanda yake kurin waya don ya burge wani abu ne wanda yake zuba don ya gyara ƙasar shi. Mali akwai bulbuɗin gaskiya da abubuwan da take yi wallahi inda ƙarya ce yake tsaye da ita da ko ina bai yi zuwa kuma bai kai gayya.
Sojojin ƙasar Mali har kullu yomin wani ya yi magana wadda da sunan ECOWAS na za su ga kamar ra'ayi ne na ga matsayin shi na mutum ya yi ba magana ce ba ta kasashe duka na ECOWAS suna yin shi ne domin su gwada matalakawansu su suna bisa burtali wanda shi ne mafi yawanci a ganin su mutane suke son su jiya abu ne na tintilaka siyasa wanda suke yi tare da talakawansu amma takamaimai sun sani ba za su iya rayuwa a ware ba.
To ko wani irin darasi za a dauka daga wannan dambarwa? Har ila yau ga Abdulrahman Alkasim.
Duk wata kasa wadda take da sojojinta a kasan Mali wanda suke kawo ma kasan Mali dauki da gudunmuwa saboda ganin ta hita daga cikin hali na kakanikiyayi da take ciki ya kamata su dauki tsatsauran matakai na kulawa da abubuwan da ke zuwa su je su dawo. Babu wata ƙasar da yau ba za a iya mata sharri ba irin wanda aka ma Côte d'Ivoire musamman ƙasashen da suka yi cece kuce da su ko shugabannin da su suka yi cece kuce da su irin su jamhuriyar Nijar ko su Gine kusan abu guda ne hanya Mali ta dawo busa turbar demokradiya. Idan ba haka ba, to ba a san inda za su tsayawa ba.
Dama tun a watan Oktoban da ya gabata, hukumomin na Mali suka sallami mata uku daga cikin waɗannan sojoji 49 saboda abinda aka bayyana a matsayin dalilai na jin ƙai. Saboda haka sojoji 46 suka sauka a filin jirgin saman Abidjan a ranar Asabar 7 ga watan Janairun 2023, inda tawagar jami'an gwamnati a ƙarƙashin jagorancin shugaba Alassane Ouattara ta yi musu babban tarbe.
Saluer tout particulièrement mon frère le président Faure Gnassingbé.
Shugaban kasar Côte d'Ivoire na cewa ina godiya ta musamman ga dan uwana shugaba Faure Gnassingbé saboda yadda ya dage haikan dangalin sojojin mu sun dawo gida. Haka kuma ina jinjinawa shugaba Imbalo, shugaban rukon Sediao wanda ya jagoranci kungiyar ta Sediao da kungiyar EU wajen neman hanyoyin warware wannan rashin fahimta. Haka nake jinjinawa sakataren majalisar ɗinkin duniya saboda hasken da ya bada game da wannan batu. Kun gani duk yadda aka sami sabani, yan uwa kan sasantawa a jininsu su dawo su zauna tare. To haka aka yi a tsakaninmu da yan uwanmu na Mali. Diplomasiya ta yi aiki, kuma ita ce hanyar da muka zaɓa. A yanzu dai an sanar cewa shugaban kasar ta Côte d'Ivoire ya gayyaci takwaransa Assimi Goïta na kasar Mali domin ya ziyarci kasar ta Côte d'Ivoire a nan gaba kaɗan.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilin namu na Niger, Suleiman Mini Barma, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti, da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka, barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da dangari. Shirin da dangari shirin da ke duba akan al'amura musamman ma ƙauyuka ko garuruwa masu tasowa. Shirin da a cikin shi ne kukan ji labarai da rayuwar da waɗannan garuruwa suke ciki, har ma da ƙalubalen da suke fuskanta domin tattauna matsalar kaita wajen mahukunta domin neman samun mafita. A wannan makon shirin dangari mai gabatar da shi sunana Mansur Sani tare da ɗaya daga cikin shugabannin wannan gari da muka kawo ziyara da ake ce ma Adarawa. Salamu alaikum mai gari, sai a gabatar da kai da suna da matsayi a wannan yanki da muke tare da kai zama sauraron Radio Muryar Amurka.
Aminu alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na farko dai ni ne mai galan Adara Sha'ibu Iro.
Malam Sha'ibu, yaya aka shi da jagorancin al'umma?
Baraka ka dai, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Yau da an ce kai ke gaba, to an ce sai ka sa haƙuri. Masha Allah, alhamdulillahi da ni da jama'a muna nan, mana ta zama haƙuri yammu da su.
Kai ne mai gari na nawa a wannan gari, ka gaje ta ne ko kuma zaɓi aka yi ko kuma ya ne abin yake a takaici?
Wannan gari lalle ni ne mai gari na a gidanmu, ni ne na biyar, na gaje ta ne. Amma kuma da yake lokaci ya canza sai da aka yi zaɓi.
Can ainihi zura uku ke shugabancin wannan wuri yanzu, kuma daga baya zamani ya zo da sai an yi zaɓe, duk da haka nan dai aka ci gaba da riƙon.
Can ainihi gidanmu ne ke jagorancin.
Za ka iya tuna lissa hamman da takaitaccen waɗanda suka riƙe wannan gari na Adarawa?
Akwai su, akwai kakanmu wanda ake ce ma Ɗanbuku. Daga Ɗanbuku dan kakunya ce yake ji, sunan shi na Abubakar ne ke ji, amma saboda sonakai matan ɗaya su ne ke ce Buku. Muhalin Ɗanbukun kenan, amma ɗan shi na farko babban kuma Haruna. Haruna Ɗanbuku. Daga shi sai babanmu wanda ake ce ma Ira Ɗanbuku. To lokacin da ya abin an ɗaya riƙon ƙwarya, riƙon ƙwarya shi ne wanda ya shiga tarihi na huɗu na riƙon ƙwarya. Bayan shi daɗa aka yi zaɓe ni, aka zaɓe ni, Allah ya sa ni. Nike da rubin jagoranci jama'a garin Adara.
Wannan gari na Adarawa zai kai shekara nawa da kahuwa kuma waye kafa?
To wannan gari a takaice da yanzu nan daga hawa nan ba sa tudu 1940 aka taso lokacin da aka yi cin ruwa aka komo na sama da can gangari ake tumaraita ibala tumaraita da
maraita taso shi
da maraita shi ma biyo ta ruwa da suka tado mu ai da tarihin gudanar da mu da tarne da radi ai ruwa da suka koro mu wala kaji abin da na sani kenan daga wannan lokaci abin da ya can baya a takaice a can dai aka yi shekarar da ta kai 100 a can gangare kenan da wannan lokaci zuwa yanzu wajen 140 da wani yawa wala
to wannan gari da ake ce mashi Adarawa me ake nihi da Adarawa kanta
yawa wannan gari ake ce mai Adar ainihin mutanen daga Adar din suke
yankin Tawa
yawa
buzaye ne su koko
hilal buzaye dan melange ne akwai buzaye akwai gobirawa su ma duk daga can waje ainihi duk aka taso a lokacin da wannan gari ya samu wannan suna Adar da ai makiyaya ne kakannin kakannin makiyaya ne juzowa nan ne suna kiyo da basashen su inda muna ta gabato kuma sai su koma to kwance tashi mutanen dan Kalisan suna noma nan wajen da lokacin da damuna ta musu ya tashi to haka kai ana dan tsayawa sai an shuka ta har haituwa to sai basashe suna ci da suka ga dai ana yawan yi masa banna mutanen nan sai suka ce kai za mu tashi Adara ga mu bar musu wurin nan kaji dalilin suna Adara
sai sunan
sai zuwa rinka cewa Adara ko zaki ce Adara kaji mu harin tarihin Adara kenan
to wannan gari na Adarawa mutane dari nawa ne ko kusan kai dukkan nawa
to ga yanzu da mun kai 4000 da dan wani abu
shi gari kana da mutane
akwai mutane gaskiya tabarakallah tunda a lokacin da aka yi an domin kwambe ne da aka yi resan sama mu 3000 da wajen 600 da wani abu ne yanzu ko kaga
an ƙara
mun ƙara garuwa
da maza da mata da yara da manya su suka hiyawa a yankin
ka mata sun hiyawa to wanga zamani ma ba sai ma an gayi ba mata sun hiyawa
to tsuwane ne ke cikin garin kaman ma'aikata wani irin aika aka yi na hannu noma kiyo me yake kwacewa a wannan yanki
to ga yanzu da noman nan shi ya kwaciya akasari aka kasa kishi 100 to kishi wajen 70 zuwa 80 don noma ne kiyo ana yin kiyo ba dai sosai ba
da matasan duka koko
duka dole noma tushen arziki
to bangaren ci gaban gari akwai wutar lantarki a garin ka akwai famfo na ruwa
to lalle cikin ci gaban gari sune da ake cewa ai sune ma dai ainihin bariki
sune birni
ko ba hali ba to lalle akwai wuta akwai ruwa mun ba saudace mu ba ko ba hali ba me ba saudace mu ba kaga ruwa yanzu nan ruwa in ba daddare ka tashi ba zuwa ƙarfe 2 abinda zo ƙarfe 4 ba ka samu ruwa ka gani baya ba zani ko ba ko ina ke da famfo ba wace gida mai aske gina ya kai 20 ma mai famfo
cikin
dubannan gidaje ga ko akwai saura
ba aiki da rijiya
suka ba rijiya tana nan yanzu masu wanda Allah ba hali suna yi cikin gidajensu dole to akwai ta cikin gari wanda ke garin mu guda biyu da baki sake da furaji har yanzu suna aiki da baki sake da furaji wannan ya buga
to bangaren abubuwa sha'anin kiwon lahiya wani bangaren tsaro da sauran abubuwa na addinai ko masallatai ko tutoci akwai su a wannan yanki naka
sashen addini dai muna da addini na musulunci
akwai coci cikin garin
ba mu da coci amma muna da masallatai sosai
akwai kristoci wa'anda koda ba nan ba nan suke rayuwa suna zuwa wani wuri suna abin nan
to wanda na sani akwai guda daya guda daya ne gare mu shi ma sai da yaje can ya ibada shi wanda suke yi
kuma ba sangoma cikin ba
sangoma dai kowa ya addini shi eh mana kari na ba ni baka tuna ba ni koraka addinin ka da wancan dole sai kai nawa
babu
kai ko cha za ka sai nayi naka kenan kowa shi ane shi inda aka ce like like
to ina maganar makarantun boko da na zamani akwai sodatattu a wannan yanki naka
to gaskiya makarantun su ne ba mu da sodatacci inda yanzu ka ga yanzu na ecole primaire dai ce ke gare mu
nan garin
na biyu ga mu da sai eje ba mu da sai eje yanzu ka ga yaran mu wasu sun ta jiratawa wasu sahu wasu nan da yake mun dan matso cikin birnin ta dan matso mu cikin birnin ake kawan kaga kana da hali ayano kan ka jira ta ko sawo sai kai dan dama dai kai transfer neman shi transfer kamar doshi nan kusan maradi eh to nan waye don muna da nan kalubale
kun yi ladi can baya ko kuma kun bijire ma cigaban da aka samu wajen asa daya karatun boko wanda da a ce kun matsadin ku gaba a wancan lokacin da wadancan shekaru 40 din da yanzu kun samu an kula da ku wajen bangaren gina lakwaloli ko makarantun boko
mu ba a ce mun sha da baya bisa sa ya lakwal
kun yi tasawa can baya shekaru da yawa
shekaru da yawa
an samu ministoci ko kuma dabitoci daga yankin Adarawa
lalle ko ba a samu ministoci ba dai an samu dai ɗan wanda dai ɗan huwa kadar dai aka an samu ba ka gwalgwado
akwai manyan ma'aikata wanda ƴan asalin sa ƴan Adarawa ne
kwarai akwai su
ina maganar bangaren siyasa jami'u in suka zo na wurin suna alfahari da yawan mutanen kojin hituwa da ƙura'a
sosai ka suke alfahari sosai ma nan kasar jirata kamna ai jirata muke bi amma yanda suke alfahari da mu ko sauran ko jirata gari ba alfahari da ita kana tabbas
akwai proje masu kawo ci maka ko wasu abubuwa shin suna likowa yankin ku suna bada tallafin yana isa ga al'umma an ba mai gari
eh tabbas suna badawa amma yanzu abin kasan mai gari wani bai da wannan lokaci Allah ya kawo siyasa sai a dan mai da shi kauye
sai dai a shiga
cikin gari sai dai in matsala ce ta samu ko wani abu kuma a nuhu mai gari da yake shi mai da shi jirgin shara dai
amma aka zo da abin sai a ce al'umma za a ba
eh al'umma za a ba yo ni ba al'umma bane mai gari ba al'umma bane kina mai gari ba su kudi gari shi ba har salar ga mai gari ba
ba albashi
yo yana ina da can tsotan ya dauke wannan alƙawali kuma Allah ka wannan lokaci
ya ruwa manyan gona kai ga mai gari
ba su sun zama gidaje
na mutane
mu kaji ma inda ma babban ma kalubalen mu nan
me kalubalen
yawa gonaki mun sun koma gidaje
wa mai da su
a to gwamnati kuma al'umma ta yi yawa
kuna da wani abu wanda za a ce shine shedar an zo nan wurin ko wani abu da ake sarrafawa
to can ai abu ne kito kawai shi noman ne haci ko to yanzu ba hacin tunda zaka yanzu wasu wannan abu da aka ce wasu da akwai da wanda ba su da gonakin babu gari ya canye yanzu abu ne kai alfari da shi hadama ya zogale wannan da muke aiki da shi kina kawai su ne eh wannan akwai zogale a cikin perimeter eh to shi ne muke son gwamnati muna kiya gari ta hadama da ke garin mu ta kara kama mu a samu ko gandana a maida mu ita ko nan mu zanki samu ko zogalen muna da
na magana gotoci na ruwa da wasu abubuwa duk sun samu
muna suka samu ga sanan nan ana ruwa nan ko gidana wallahi in ba ka san wurin banka ga ruwa na wuce wallahi ba ka
ruwa ko gidan mai gari
ba ka tsallakawa nan duk sace akwai kore musa nan cikin garin mu cikin gari ba su ba wai kawai ga cikin gari suke suna bada ta damu garin ma to wannan mu shi ma koki muna kashe gwamnati Allah annabi a kama mu tunda yana ga korama ta kai hudu da ta sai mu gaba wallahi Allah dai kyauta kawai
to karshe mai kiran ku ga al'umma na yankin Adarawa me ya kamata su zama a duk inda suke an aka ce wanga dan Adarawa ne
al'umma ta na Adara duk inda suke ko a gida ma ne ko a daji ko a wurin nema aka ce su zama to cinciya ma daurin ki daya su zama to ko masu kishi abun da ya kai ka tsaya a kan shi abun da duk aka ce na ta hanya ne
masu sauraron gidan radio muryar Amurka kamar yadda za ku lura lokacin da aka dibarwa wannan shiri ya kawo jikinsa amma idan sauran abokan aiki na gidan radio VOA Hausa sunana Mansur Sani daga nan Maradi Jamhuriyar Niger nake muku fatan alheri ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shiri da dan gari akan ci gari
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri